الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وما زال حديثنا معكم عن تقويم مسيرة الأمة علما بأن الأمة انحرفت شيئا فشيئا حتى صارت تعيش بين حق وباطل وبين يقظة وغفلة وبين ظلمات ونور وبين ظل وحرور غرقت في الشهوات وانغمست في الضلالات وابتعدت عن النهج القويم والصراط المستقيم لذا حل عليها فتن ومحن وتفرقت واستضعفت فعلى هذا فلا بد من السعي الحثيث والعمل الرضي لتغيير الواقع المرير للأمة وإيجاد علاج لمشاكلها بطلوع فجر هذا العام الهجري الجديد قبل ضحاها لتسترد الأمة عزها ومجدها من جديد وتدرك مصالحها العامة والخاصة في الدين والدنيا من قريب. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، اعلموا أن من الإيمان والعمل الصالح الاقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما سنه لأمته من صيام شهر الله المحرم، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، رواه مسلم. وأفضل منه يوم التاسع والعاشر لقوله عن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وعزم صلى الله عليه وسلم على صيام التاسع في السنة القادمة فلم تأت حتى توفي عليه الصلاة والسلام. ثم الحذر من البدع والمنكرات التي أحدثت في أيام محرم، نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم. على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، بياك يا إخوانا موسوى البركة أولنا ينينا منجوما يومنا شدق وتع المحرم هجرا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي شكرا دبو دا قيله دا أربعين دا شدا وكذا ميلادية يوغو مشابيغ وتع بقوا شكرا تدبو بيو دا أشيرين دا هدو وأن خطبة أورياتي أكون خطبة دا تقباتا إذن با أمنتابا وانشان خطبة mun ce za mu sanar da waɗansu abubuwa guda hudu. Abu na farko ya shafi wannan masallaci ne kawai, duk da bai kore waɗansu masallatai su ɗauki wannan faɗakarwan ba. Abu na biyu ya shafi wannan gari ne kawai, shi ma bai kore sauran garuruwan musulmi
su dauki wannan izinin ba. Shine muka yi magana akan hada sallah da ake yi ba tsari, babu bin dokoki da shari'an Allah subhanahu wata'ala ya sauko da su. To wannan khutba za ta biya bashin sauran zantuttuka guda biyu wanda ya kamata a ce mun karkare da su a wannan majalisi, a wannan matsaya mai albarka insha Allah ta'ala. Wato abu na uku wanda muka ce sako ne zuwa ga jihar Kaduna, kuma sauran jihohi ma suna iya daukan izina su dauki darussan da mu ma ya kamata a ce mun dauka a wannan jiha tamu mai albarka. Allah ya tsare mana ita, Allah ya kara mana yalwan arziki, Allah ya ba mu tsaro a cikin ta, shugabanninta kuma Allah ka musu jagora. Babban abin da nake so mu dauka shine duk wanda ya bude kafafen watsa labarai ko radio ko television ko ya karanta jaridu, ballantana ka shiga social media, zaka ga babban abin da ke diban hankali a jihar Kaduna shine irin tsananin takon saka wanda ke tsakankanin gwamnatin da ta wuce da gwamnatin da take ci a yanzu. Wannan wani abu ya zama muttafaqun alaihi, ya zama mutawatir. Duk wanda ka taba in dai yana da hankali ya san wannan matsalan. Shi ya sanya dauko irin wannan matsalan a fito da darasin da ya kamata a dauka a ciki ba aibi bane. Duk da kasancewan tsakankanin wancan gwamnati da ta gabata da wannan gwamnati da take kai, to ba a wuce shekara ɗaya da ƴan kwanaki ba, amma wannan mugun takon sakan ya samo asali tun wata shida baya. Mai yiwuwa kila idan da ka dubi gwamnatin da ta gabata da gwamnatin da za ta karɓi mulki a ranar 29 ga watan ne, ranar da zai zama makullin wancan ya zama mabudin wannan, inda ka ce musu nan da wata shida zuwa shekara ɗaya kuna cikin matsanancin gaba da kiyayya da takon saka, kila sai su dauke ka mahaukaci. Amma abin ban al'ajabi, jam'iyya ɗaya kana ma iya cewa kabila ɗaya, kana ma iya cewa addini ɗaya, kana ma iya cewa gari ɗaya, amma sai ga irin wannan katafariyan takon saka ta faru tun ana yin ta a ɓoye a ɓoye, hatta dawo ta fasu da masoya da maƙiya duk sun san wannan saɓanin, kuma kowa yana ta'aliki a kai. To wannan muna iya cewa abin baƙin ciki, domin wanda ya saurari jawabai ba ɗaya ba ba biyu ba na gwamnatin da za ta wuce, an sha tambayan gwamna akan abu kaza da abu kaza, sai ya ce duk abin da muka kasa yi gwamnati mai zuwa za ta yi, duk kuskuren da muka yi gwamnati mai zuwa za ta gyara. Haka ya ta bada irin wannan tazkiyar, irin wannan yabo na ƙololuwa. Shi ma gwamnati mai ci ya sha faɗin wannan, ni gwamna ba abokina ba ne, mai gidana ne, duk abin da na samu a duniya ta sanadiyyar shi ne. Shi ko wannan gwamna mai zuhudu ne, ya sha faɗin wannan kalmar mai zuhudu, wannan kalmar ta fito a bakin shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba huɗu ba, amma kwatsam kawai yanzu sai ga wani mugun saɓani ya faru, wanda yake so kuma ƴan kallo suka yi ta zuzuta wutan fitina. Duk da mun yi magana da wani daga cikin muƙarraban wannan gwamnatin, ya ce gwamna ya kira su ya ja kunnensu ya ce kar wanda ya shiga cikin wannan matsala, kar wanda ya shiga cikin wannan saɓani, amma kuma sun shiga. Bai wuce sati uku ba na ji waɗansu muƙarraban wannan gwamnatin suna zama cikin alhini da juyayi don ba a rasa na Allah, suna nuna damuwarsu da tashin hankalinsu akan wannan matsalan da take faruwa tsakankanin gwamnatin da ta wuce da gwamnatin mai ci, kuma a cikin jam'iyya ɗaya. Suna nuna damuwarsu, suna fatan ina ma da Allah zai kawo ɗansu mutane masu daraja masu ƙima su shigo cikin wannan al'amari su samar da maslaha. To a nan ba tarihin matsalan nake so in bada ba, ba kuma wane ne ke da gaskiya ko wane ne ba shi da gaskiya shi ya dame ni ba. Babban abin da ya dame ni a nan shi ne mu gane cewa soyayyen gaskiya ita ce soyayya a tafarkin Allah. Soyayya saboda mulki ko saboda kuɗi ko saboda kyau ko saboda wani madafan iko, soyayyen banza ce, nan da nan take gushewa, nan da nan wannan soyayyen take rikidewa ta koma ƙarya, ta koma ƙiyayya. Shi yasa a cikin afari wanda al-Imam Ibn Jarir ya ruwaito daga Sayyidina Abdullah dan Abbas yake cewa a wata magana ta sa qad sarat amatu ma'akhatin nas ala amri dunya wadhālika la yujdi ala ahlihi shay'an. Sayyidina Abdullah dan Abbas yake cewa yanzu abin ban takeici galibin soyayyen mutane ya kasance akan al'amarin duniya ne, yace wannan kuma baya amfanan masu wannan soyayyen da ƴan uwantakan saboda al'amarin duniya ba su baya amfanan su da komai. Dama kuma ga wani hadisi cin wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a habib habibaka haunan ma asa an yakuna baghibaka yawman ma, in ka tashi zakai soyayya to ka kaunaci duk wanda zaka kaunata da lura, akwai yuwan gobe zai zama abokin fadanka abokin gabanka. Yace wa abghid baghibaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma, yace kuma in zakai kiyayya kai kiyayya da lura akwai yuwan wannan makiyin naka ya zama masoyin ka gobe. Haka Imam Tirmidhi zai rubuta wannan hadisi, kuma malamai da yawa suka sharhin wannan hadisi. Daga ciki akwai maganar al-Imam al-Manawi da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ne a rika balancing din kiyayya da soyayya, kar ka zo ka wuce wuri gurin son mutum gobe abin ya rikide kuma ka dawo kana cika da warwara kana rashin mutunci, ko kuma ka ki mutum da kololon kiyayya gobe abin ta juya soyayya ta shigo ciki sai kuma ka zo kunya ya rufe ka kar sai inda zaka saka kanka. To dan haka wannan yana ba mu izina jama'a cewa soyayya a tafarkin Allah ita ce soyayya ta gaskiya. Akwai waɗanda suka taso shekara ɗaya biyu shekaran su 50 yau suna tare kuma ba sa fada, ba sa majunan su rufarufa, ba sa majunan su dungu, suna majunan su nasiha da wa'azi da fadakarwa, kuma suna nan inda ka san su a jiya haka suke a yau. Saboda me? Ba kuɗi ya hada su ba, ba mulki ya hada su ba, ba siyasa ta hada su ba, siyasan abin nan soyayyen siyasa soyayyen banza ce ba ta dorewa. Sannan dama can Allah subhanahu wataala kuma ya gaya mana duk soyayyen da aka yi ta a duniya in ba akan tsoron Allah bane gobe kiyama za ta koma kiyayya ne. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, duk wata soyayya da aka yi ta a duniya to in dai ba an kafa ta akan turba na tsoron Allah bane gobe kiyama sai ta zama kiyayya. Allah ya tsare ka ji ranar tashin alkiyama kaga mutane biyu a duniya kamar suna hade, amma wannan yana tsine mu wannan, wannan yana tsine mu wannan, wannan yana ai kai ka batar da ni wannan yana, to kai wace ka bi ni? Inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atin dha'ifaini min al'adhab wal 'adhab la'anan kabira. So da haka wannan alama ce tun a duniya yana alamta maka cewa duk wata soyayya da kake kulla ta in dai ba don Allah bane kai ta kasantsan da ita. Shi yasa ko a wurin aure manzo Allah ya gaya maka ana aure saboda kyau, ana aure saboda danganta, ana aure saboda dukiya, ana aure saboda addini, amma in ka tashi za ka yi aure kai aure saboda addini, anan ne za ka huta hankalinka ya kwanta. Amma duk wanda ya aure saboda wannan abubuwan ya fadu ya rikito kuma zai tashi ba nauyi. Wannan abu na farko da nake so mu ƙara al'akari da shi ke. Abu na biyu, malamai su ne masoyanka na gaskiya, da mai mulki, da mai kuɗi, da talaka, da na kusa da na nesa, wallahi malamai su ne masoya na gaskiya. Domin irin aikin da malamai ke yi komin girman matsayinka za su gaya maka gaskiya, za su umarce ka da abu mai kyau, za su hana ka mummuna, babu soyayyen da ta wuce wannan. Sannan wani abin ban al'ajabi, wani abin ban sha'awa shine malamai ba sa manta kyautatawa. Duk iyayen da kuma ka munana daga baya to malamai ne Allah ba sa manta kyautatawa. Ni na san malamanmu sun sha faɗa mana cewa gwamnatin da ta gabata akwai wani abin da ce mana addini abubuwa guda biyu, wallahi ba za mu manta da ita ba, kuma muna nan muna mata addu'a ta alkhairi. Kuma ta taimake mu addinance, ta taimake ka koda ko kai baka gane ba. Manya-manyan abubuwa guda biyu mun shayin kutuba a nan a kansu sun fito da darajar musulmi da musulunci, sun take ƙarya da maƙaryata, sun nisanta su da al'umma wanda kafin su farfaɗo su koma inda suke sun wahala, mun kuma in dai muna da hankali mun farka mun rayu mun ƙara gaba. to duk iyayen da gwamnatin da ta wuce ta kai ga yin zunubi to wannan alkhairin kuma yana nan a tafin hannun yana nan akan idan mu muna kuma fadin wannan alkhairin kuma muna kalubalantar duk wani gwamnatin ta zo ta yi wannan haka malamai suke haka kuma daliban su muke gabaki daya bana ba ma manta alkhairi ba mu a ba mu mutu sai mu la mu share baki sai mu shamur kaman ba a ba mu ba irin wannan salon butuncin sai dai ka samu a cikin yan siyasa ba dai a cikin malamai ba da haka malamai su ne masoya na gaskiya duk da yan siyasa sai sun gurbata wannan kaunin ta gaskiya ba zan manta ba lokacin da malam babantini Allah ya gafarta masa lokacin da gwamnatin da ta gabata aka kira yan kida da yan waka aka sharholiya a jihar Kaduna malam babantini ya shirya musamman ya je gidan gwamnati ya mu gwamnatin nasiha akan ta ji tsoron Allah duk yadda zai yi ga gwamnati ya gagara duk yadda zai yi ga gwamnati ya gagara sai ya fito gidan radio sai ya ce to ga gyaran da muka je da shi gidan gwamnati ga gyaran sai ga asharare yan siyasa sun fito suna mishi raddi suna zagin malantan nan wai so basu gane yanzu ya zo ya gyara mu gwamnatin garin ta ba da gyara mata siyasa ta sai suka fito suka aibanta malam babancin bawan Allah ya je ya gyara akan ya gabanna sai aka maida abin kuma ta siyasa aka zo aka bage shi aka bata shi so dan haka su malamai sukan fadi gaskiya kuma sukan yi nasiha kai dai kawai matsalan shi mu al'umma mu talakawa muna son duk abin da malaman nan za su yi sai sun fito ne a gidan radio sun ce mun yi kaza to a lokacin nan malami sai ka tafa mishi sai ka ce yayi kyau amma in yayi abin shi a boye tsakankanin shi da Allah wanda kuma shi shugaba din da yake so kai mishi kenan kai mishi wa'azi a boye to ku duk abin da ba ku sani ba sai ku fito sai kun yi zagi a kai wanda idan a wannan matsayin zan ta gaya ma ƴan uwa irin abadin da aka rike na gyaran gwamnati a koyi babu wanda ya sani wallahi za ku yi mamaki amma babu dalilin fallasa to yana da kyau wato ƴan siyasa ku gane wannan malamai su ne abokan tafiyan ku na gaskiya kuma bugu da ƙari duk wani shugaban da ke kan mulki wallahi akwai malamai masu ikhlasi da ɗaliban ilimi suna nan suna mishi addu'a da baharul ghaib addu'an shiriya addu'an daidaito al'amu addu'an Allah ya tsare shi daga sharri da fitina suna nan suna mishi addu'a da daddare wanda yake ɗan siyasa ba sa maka irin wannan addu'a amma wallahi malaman mu suna nan suna wannan addu'a ɗaliban ilimi wallahi da yawan mu muna nan muna irin wannan addu'a wannan ita ce alama ta gaskiya da haka idan za ku gane masoya na gaskiya ku gane masoya na gaskiya in za ku dauko makiya ko kuma in ce masoya ne je kana yi ka to shikenan ga fili ga mai doki sannan kuma abu na gaba da ya kamata mu dauka na izina ku yi haccara da yan siyasan da babu Allah ba ma aiki a cikin tafiyan su idan kana kan madafan iko kai ne kana sauka an gama da babin ka abin zai baka al'ajabi gwamnatin da ta gabata ce ta kurakurai idan ka zo kai hudu ba tsakanin ka da Allah ai ka wuce a ce sai wani dan siyasa ya zo ya sa kai wai kai wani hudu ba wallahi ka wuce nan ka lalace in ka zama haka kai gyara ka ce a lura da kaza ba zagi ba cin mutunci ba aibantawa shikenan sai a ce wannan dan adawa ne bayan kuma kana ce wanda kai kamfen gwamnatin ka zo wai duk da haka in kai gyara kuma sai a ce ka dan adawa ne da haka ba ma za a yi da kai ba ba za a saurare ka ba kai cikin 'yan adawa kake to su waye ke yin wannan in siyasan su suke daukan wannan gulma da kinibibin suna rurruta ta ba za su bari gaskiya ta isa zuwa ga masu gaskiya ba amma fa da sharadi in kana kan mulki kana sauka a kan mulki sai ga waɗanda suke yaban ka je suna tafa maka yau ka shiga gidan rediyo ka ji kullun zagin gwamnatin da ake da ta wuce ake yi kuma waɗanda suka zo sun suka tallata gwamnatin suka ce gwamnatin da ta wuce na Allah ne waliyan gwamnati ce amma yanzu suke zaginta me yasa saboda yanzu shi gwamnan ba shi akan madafan iko ku yi haccara akwai yawan gobe ya zama shugaban ƙasa wallahi al'amarin Allah ne wa ma zalika ala Allah bi aziz sai kuma ido ne na fata ba wai ina cewa wannan ba addu'a ba ce kai ka ce ni addu'a ba addu'a ba ce amma ina gaya maka cikin hikiman Allah abinda duk baka tsammani talakawan jeyo su ne masu kuɗi wanda ba su da mulkin jiya su ne yau masu mulki masu faɗi a ji to haka Allah ke jujje al'amuran sa sai mutun yi baki biyu sai kuma daga ba sai kunya yazo ya kama shi kuma ko da kuke yin dama sai ya san dan fadayi sai kuma a hana ku abin duniya sai duk ya zama ku kikikaka to sannan kuma ina bishara ga duk wani wanda ke cikin madafan iko ko yana da karaman kujera ko yana da babban kujera kowace irin kujera yake da ita to ina maka bishara akan cewa kai ma fallasa na nan na jin ka gobe cin mutunci na nan na jin ka gobe irin yadda aka zagi gwamnatin da ta wuce masoyanta a zahiri sun suka dawo suna bata ta suna zaginta to duk wanda ke madafan iko shi ma ya shirya ma wannan duk wanda ke madafan iko tun daga kan gwamna har kan mataimakin gwamna har kan kowa ma ai shekara 8 ne ko shekara 4 ne ko 8 wallahi za a koma matsayin da wancan ya koma a lokacin nan zaka gane ashe duk shigo shigo ba zurfi ne ba masoyin gaskiya bane in bata ruwa ne maƙiya ne humul adu fa hazarhu maƙiya ne suna neman su yatsa so su gurɓata jiha ne su hana gwamnati sakaci ta samu ce abin da ya kamata to da haka duk wani wanda yake da kujera shi ma zai koma haka gobe na nan zuwa in Allah ya kai mu Hausawa suka ce wai dadi na da gobe saurin zuwa to haka yake dadin mu da gobe saurin zuwa gobe goben nan kai ma ka shirya in fallasan nan EFCC ne kai ma EFCC nan nan na bibiye da kai in ICTC ne suna nan bibiye da kai in fallasan nan hisabin ranar tashin alkiyama ne shi ma yana nan bibiye da kai in hisabin nan ko kuma in fallasan nan Allah ya isa mutane ne da tsinuwansu mutane ba su bar komai ba suna nan a tsakan hannunsu kake to kowa ya shirya wannan wannan kadan daga cikin darasin da ya kamata mu dauka kenan akan wannan sabani sannan sai abu na gaba kar ku manta sakonmu muna karkar shekaran da ta gabata ne da sakonnin da ke ciki sakon da ke gaba shine irin yadda waɗansu gwamnoni musamman a arewacin Najeriya suka fara wuji-wuji da sarakuna gwamnatoci da dama idan suka zo to ko dai sarki Kabisu a matsayin kai ma ka zama dan siyasa su tafi da kai ko kuma ka tsaya a tsakiya su ce ba su tare da kai dan haka sai a dauki matakai a fara wuji-wuji da sarki wani sarkin ma a tsige shi wani sarkin a rage mishi fadin masarauta wani sarkin a bashi kweri saboda bai hawan sallah ba ka duba abin banza wai bai hawan sallah ba gwamnati zai bashi kweri don walakanci walakanci da rashin ta ido wani sarkin kuma a ce an kwace mishi hurumin nadan hakimai wai wanda zai aiki da su ma zai ba haƙƙin shi bane sai dai wani ne a can gefe zai aiki da su zai mishi nadi shi kuma sai ya aiki da su to abin lura shi ne ya masu girma sarakuna masu martaba iyayen ƙasa ku tuna da asalinku mantawa da asalinku shi ya jefa ku cikin irin wannan halin kuma me ya asalinmu da sarakunanmu daular Usmaniya ta kafa sarakuna Shehu Usman bin Fodiyo da 'yan uwansa da 'ya'yansa masu albarka waɗanda suka gina akan turba na addini har ta kai ga sai da suka yi jihadi baya ga da'awa baya ga ilmantarwa sai da ta kai ga sun yi jihadi a tabarkin Allah amma da tura suka zo sai suka yi kutun-kutun sai suka raba ku da sunanku na sarakunan addini wai sai suka ba ku taken traditional rulers wai ku yanzu nan sarakunan gargajiya ba Allah ba ma'aiki a cikin rayuwanku kenan fa gargajiya me ma za mu yi da gargajiya ba mu ruwan mu da wata gargajiya amma asalin ku addini ne daular shehu ita ne ta baku aiki ita ta ɗora ku akan wannan matsayin kuma mutane suka mutunta ku saboda san su da Allah da san su da addini to sai waɗannan suka zo sai suka yi kutun-kutun sai suka raba ku da wannan kuma yanzu aka tambaye ka kai sarkin menene sai ce mu sarakunan gargajiya ne wai sarki ba zai iya bugan kirji jikan shehu ya ce mu dinnan sarakunan addini wanda yake a wancan lokacin sarakuna sune executive sune legislative sune judiciary duka su ukun nan sune fa amma yanzu an raba wa executive daban wannan daban wannan daban to a da duka sarakuna ne da aka dukiyan masarauta yana karkashin sarki ne jami'an tsaro yana karkashin sarki ne limanci yana karkashin sarki ne gudanar da da'awa da addinin musulunci yana karkashin sarki ne to amma yanzu an ce a'a ko ba na addini bane ko na gargajiya ne da aka sai suka bar sarakuna da kujera kawai da riguna kawai suka bar su da hawan sallah suka bar su da nadin sarauta ne je kana yi ka to wanda ke nadin shi ma yanzu nan ciya man zai tsige shi to ballantana wanda ya nada idan dai sarkin babba ciya man ma zai iya tsige shi to me kake tsammani da wanda ke kasa da sarki to dan haka mafita anan a fahimta ta shine ya masu girma sarakuna masu alfarma ku koma kan turban ku na asali ku koma addini da da'awa zuwa ga Allah ta zama muku jini da tsoka da sarakuna da hakimai masu ƙasa da wanda ba su da ƙasa kowa ya zama assignment din da sarki zai bashi duk wanda aka bashi wani nadi na sarauta to ba a sarauta yanzu a banza ba a sarauta ba ka da schedule duk wanda aka bashi sarauta schedule ɗinka shine ilmantarwa da da'awa zuwa ga Allah illa kawai ayi kamar yadda Allah ya rika yi ma banu Isra'il wani lokaci ga wani annabi sai ya aika wani annabi ya mara mishi baya ga hakimin birnin gabas sai a ce to shikenan ga hakimai guda goma aikin ku ne ku ilmantar da mutanen yankin nan aikin ku ne ku da'awa zuwa ga Allah waɗanda suke kafirai su musulunta waɗanda suke musulunci a musulmi a ilmantar da su idan waɗannan hakimai sun zama ba su da ilimi kaga maganin jawo malamai a jiki ya zama tilis kenan dan haka sai ai haɗin gwiwa tsakankanin ilimi da ƙarfi sai a ciyar da al'umma gaba sai a ciyar da al'umma gaba ba wai kai yanzu a soyi shikenan kawai to yanzu an naɗa ka kai ne kofato misali to ne aikin ka aikin ma baka da wani aiki aikin ka kenan kawai sai da ka shiga ana ranka da ka shiga dai kawai shikenan kana hura hanci an yi aikin da ba manufa ya zama la'ibun da Allah ya kira shi dazun da nake jin Malam Abubakar Gumi yana bayani akan la'ib la'ib yace shine kai aikin da yake baka da wani manufa akai baka san abin da kake son ka cimma ba yace shine abin da yara ke yi yaro zai ta aiki ya ta aiki in ka tambaye shi me yasa kake aikin shi ba zai sani ba bai san abin da yake son ya cimma ba to sai ya zama na dana dai ya zama la'ib ya zama wasa amma duk wanda aka nada shi sarauta to a bashi schedule shedul din ilmantar da al'umma kuma da da'awa zuwa ga Allah sannan kuma sarakuna su rika yin rangadi yankuna daban-daban ana kawo musu rahotanni akan ci gaban addinin musulunci da da'awa zuwa ga Allah ba za su zalunci kowa ba za su yi ma kowa adalci da kirista da bamaguji za su yi ma kowa adalci amma mu sarakunan musulunci ne kuma dole mu tabbatar da addinin musulunci yana ci gaba bari in gaya muku cikin dalilan da ya sanya wannan ya zama tilis a kanku in ba ku yi wannan ba ku sauke amanan da Allah ya dora muku ba kuma haka nan za a samu gwamnoni su yi ta wuji-wuji da sarakunan nan mun taɓa zuwa wani gari a nan cikin yankin Ikarko Makarfi ina tsammanin ko kafin Allah gaba ne ko wani daga cikin yankuna ya kai kusan shekara 20 ni da amini na Malam Jibrin Balarabin muka je da'awa akwai wani kasurgumin bamaguji ana kiran shi kubashi wannan bamaguji da muka je muka kira shi zuwa ga addinin Allah ko a lokacin na ya wuce shekara 70 ya dube mu ya dariya ya ce yara kenan ya ce inda kuke zaunan nan hakimi wan yan zazzau Allah ya gafarta masa wanda ya rasu shekara ina tsammani ya kai 10 da wuciya ni ban san shi ba a fuska amma na san aikin shi dan yankuna da dama idan muka shiga da awa zuwa ga Allah za su ce mana wan yan zazzau yana zuwa nan yana da awa zuwa ga Allah Allah gafarta masa ban san sunan shi ba har yanzu sarautan kawai na sani to shi wannan kubashi yace mana inda kuke zaunan nan annan wanyan zazzau ya zo ya kira ni zuwa ga addinin musulunci yace haba yara kun ga yanzu lalacewa ta ta kai ga ban musulunci a hannun hakimi kullu da kalma ban musulunci a hannun hakimin sarki ba kuma dattijo iri na sai in lalace in zo ina musulunci a hannun ku kaji gorin da ya mana da musulunci a hannun hakimi ashe musul ashe hakimi yana da wata alfarma ta musamman sai dai in ya wawantar da kanshi kuma akwai daliban Malam Ahmad Garkawi a Kaduna sun je wani yanki na Kaciya suka kira waɗansu shugabanni waɗansu manyan abin nan kafirai abinda wannan mutumin ya ce ya yadda zai musulunta amma sai dai in wani hakimin sarkin zazzau ya zo ya ba shi kalman shahada to ya yadda zai musulunta ɗan uwan nan za su iya cin lokacin ashe hakimcin nan baban za bace wallahi tana da kima shi ba zai musulunta bane sai in ya ga hakimin sarki kuma a gabashin nan can guraren Lagere akwai wani hakimi da shi ma ya sanya irin wannan sharadin shugaba shi ya rawani ya yi rawanin shi na Madibu aka tafi Lagere da shi saboda ya ce shi ba zai musulunta ba sai in hakimi zai zo to idan hakiman da kuka ke zuwa amanan yana kan wane kenan cin amanan yana kan wane kenan to shi yasa masu girman hakimai da sarakuna sai kun ɗauki wannan aiki kuma abin ban takaici kun tuna wata hukuba da Dr. Abdullah Gadan Kaya na Kano yayi a masarautar Kano masarauta da ta ginu akan imani da ilimi ya kawo waɗansu ƙananan hukumomi da baka isa ne ma ka je ka ce wai za ka yi wa'azi akan musulunta ba kuma a jihar Kano mai albarka Allah ya tsare mana jihar Kano akwai ƙananan hukumomi baka isa ba ne wai ka je ka ce wai za ka kira wani akan yin musulunta ko kuma ka ce za ka yi sallah a wannan yankin baka isa ba kuma sai a zo ana tutiyan cewa wai jihar Kano jihar musulunci ne to ina musuluncin ina shugabannin ina sarakunan da ake ta takon saƙa wani yana nan yana tutiyan wai shine sarki wani wani ya ce wannan ba shine sarki ba ga aiki na gaban sarakunan amma sun yi watsi da shi to sannan kuma kun ga wani littafi nan da na zo da shi sunan shi ash-shahid Alhaji Ahmad Bello littafin yana magana akan saddaunan Sokoto ne wanda ya rubuta wannan littafi shine Rabiqatul Alamul Islami wannan kungiyan gana kan al'umman musulmin duniya gabaki daya wanda ke da babban cibiyanta a Makka wannan littafi an rubuta shi ne lokacin da aka tashi saddauna 1966 wallahi idan ka ji irin kalmomi na alkhairi da suke yi akan saddauna cewa saddauna ya yi shahada malamai da yawa daga ƙasashe daban-daban sun yi rubutu akan mutuwar saddauna ba din yana saddauna Sokoto ba domin irin da'awan da ya tsaya ya yi a tafarkin Allah kasancewa suna tare da babban malami Malam Bakar Guye musan suna shiga ƙauyaku suna shiga dazuzzuka su je su musuluntar da mutane su kuma kyautata musu a matsayin shi na babba shi yasa lokacin da saddauna ya mutu anan duk sai da suka kawo inda za ka kanta littafin nan za ka yi mamaki wallahi amma saddauna salatul gha'ib sallan jana'aza a masjidil haram an mishi a masallacin annabi an mishi a masallacin aqsa an mishi salatul gha'ib a ƙasashe da yawa america an mishi salatul gha'ib urdun an mishi salatul gha'ib maghrib babu wani masallacin juma'a face da sai da suke salatul gha'ib akan ala bakar gumi sudan da waɗansu ƙasashe na duniya philippines duk sun kawo bayanin su a nan fa dan haka su suna maganan ne kawai shahidi la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan saboda yana saddauna Sokoto saboda da'awa a tafarkin Allah haka suka faɗi a ciki allazi nazara nafsahu da'iyan ila Allah fil qarat al afriqiya haka suka faɗi a ciki wanda ya sadaukar da kanshi ya ba da kanshi domin da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala a yankin Afrika gabaki daya shi yasa idan Allah ya ce mu kisara kunan mu suka gane wannan suka dawo da wannan cikin ajandun su akai kyakkyawan tsari da da'awa da ilmantarwa zai mamaye ko ina to zai ƙara jawo muku farin jini da daukaka wanda mutane yanzu wayansu gwamnati suke wasa da ita naku to zai dawo muku da farin jinin ku da kuma ainihin wato darajar ku sannan za ku samu addu'ar mutanen kirki sai mutanen kirkin nan tun daga manzon Allah da sahabbansa da sauran malamai na Allah ai manzon Allah yayi addu'a ta alkhairi yayi addu'a ta alkhairi akan masu da'awa ta farkin Allah shi yasa masu da'awa suke da darajar da yake ba wanda yake da ita a duniya sannan zai kuma ba ku buwaya idan za ka riƙe aikin Allah wallahi kafi karfin gwamna yazo yana maka irin wannan cin kashin bambana bakwai sannan kuma akalla dai kun sauke nauyin da Allah ya dora mu dan Allah ya dora muku wannan aikin kun yi watsi da shi sannan kuma za ku samu soyayyen Allah da kyakkyawan makoma to koda ba komai sai waɗannan abubuwan ai da me kuka manta to ya masu girma masu martaba sarakuna Allah ya ƙara girma Allah ya ƙara buwa ya ƙara ɗaukaka kuma anan ne kudu ban za ta dakata insha Allah ta'ala sako na gaba shi kuma zai biyo baya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين